سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda shi himmarsa ya sake haɗa mu a wannan waje mai albarka, kuma ya tsawaita rayuwarmu zuwa wannan lokaci. Da fata abin da muka gabatar na ibada Allah ya karɓa. Allah madaukakin sarki kuma muke roƙo ya albarkaci rayuwarmu. Ake yanzu cikin kitabun haji, ɗan uwa ba ku manta ba, na da ɗubari ko nan 21 ko nan 23 ko kitabun haji. Babu man bata fi bil hulaifati hatta asbaha. Babi na 24, babu ma'ana kwana a bil hulaifa har zuwa wayewar gari. Ma'ana bil hulaifa shi ne kamar yadda ya gabata miƙatin mutanen Madina, shi ne miƙatin mutanen Madina, shi ne bil hulaifa. Ana kiran shi bil hulaifa saboda wata itaciya da take wajen da ake kiran ta hilfa. Al-hulaifa ma'ana ƙarama ta wannan itaciyar. Sunan wajen kenan, kuma yana nan kamar kila kilo 8 daga Madina ko fiye da haka da kadan. Shi ne Zul Hulaifa daga cikin garin Madina zuwa wajen. Yanzu ya fi shahara da Adiyar Ali, wanda ake kira shi na Adiyar Ali. Wannan shi ne miƙatin mutanen Madina. Wannan Imamul Bukhari ya kawo babin cewa kwana a Zul Hulaifa har zuwa wayewar gari, ko kuma babu wanda ya kwana a Zul Hulaifa har gari ya waye. Ya ce ƙala hu Ibn Umar, ya yi ta'liqin hadisin Abdullahi ɗan Umar radiyallahu anhuma cewa Manzon sallallahu alaihi wasallam daga gare shi. Inan sahabi yana ba da labarin yadda Manzon sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki niyya ta aikin hajji a wannan waje wanda ake kira Zul Hulaifa. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا ابن جريج قال حدثنا محمد بن المنكدر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه 4 وبذي الحليفه ركعتين ثم بات حتى اصبح بذي الحليفه فلما ركب راحلته واستوى به احل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي سلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. قال وأحسبه بات بها حتى أصبح. حديث فرق حديث أنس رضي الله عنه يمشي مزال صلى الله عليه وآله وسلم yayi sallah a Madina raka'a hudu. Yayi sallah a Madina raka'a hudu, ma'ana tunda a Madina yake bai fara tafiya ba, bai zama matafi ba tukunna, da haka ya cika sallah. Ya cika sallah a Madina, yayi ta raka'a hudu. Ya ce wa bil hulaifa raka'atayn, lokacin da ya fara tafiya kuma har ya kai bil hulaifa, ma'ana ya bar Madina, to ya zama matafi kenan. Kenan sai ya sallar da asar asaru raka'a biyu. Gane ko? Haka yayin da mutum zai fara tafiya, hukuncin asaru baya hawa kan shi har sai ya shiga cikin tafiya. Amma ka riga ka ɗaura niyya, ka zo tasha, kana mota, aka kira sallah, to za ka yi sallah ka a matsayin baka zama matafi ba tukunna. Gane ko? Za ka yi sallah ka baka zama matafi, yanzu tafiya ba ta fara ba tukunna. Amma in ka hau mota aka fara tafiya aka yi nisa, kamar daga nan kila aka kai kwanan soja, aka kira sallah za a sai kai kasau, nan yanzu ka zama matafi ka hau hanya. Ko ka je misali kamar nan ka kai kila Babane, aka kira sallah za a shi ke nan sai kai kasar ka zama mata da iya an ka fara da iya kuma ba ta sannan sai ya kwana a nan sulhu dai ba din da ya wuce ba ma'ana dai sallar da asar kina a nan ya zauna ya yi sallar maghrib ya yi sallar isha hatta asbaha har gari ya waye a nan sulhu dai ba lokacin da ya hau abin hawansa kenan bayan ya yi sallar gari ya waye wata wajibi ma'ana ta daidaitu ya hau kanta ya zauna a hanza to lokacin sai ya furta sai ya yi daura niyyar aikin haji shine a hanza ay rafa sautahu ko kuma talaffara sai ya yi lafazi da niyyar aikin da zai yi na ibada shine ma'anar a hanza shi yasa ya ce babu man bata bil hatta asbaha to sai hadisi kuma na gaba na Anas bin Malik shi ma har ila yau shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci azhar a madina baka abu da a lafazin farko ya ce salla bil madinati amma bai faɗi wace salla ba a wannan ruwayar ta gaba ya bayyana azhar ce sallata a nan madina sannan kuma ya sallaci da asar a sulhu dai fa baka abu shi ne ma'anar ya kawo duka lafazin guda biyu ya ce wa asibuhu shi wanda ya rawaito daga wato asalin Anas shi Ibn al-Munkadir kenan wannan kuma abin kilabe ya ce ina kyauta da zaton Anas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwana a wajen nan har gari ya waye haka ya kwana sannan gari ya waye ya ci gaba da tafiya kada babu rafi sauti bil ilahi babu shaga murya da wato asalin yin dafari na wato asalin tarbiyya ko kuma niyya ta aikin haji ko aikin umara asali shi ne cewa ma'ana ba inda ake furta niyya sai a cikin aikin haji ko umara nan ne kawai mutum zai yi lafazi ya ɗaga muryar da ya yi abin nan ya bayyana abin da ya niyyar shiga amma babu a sallah ko kuma a azumi duka wannan ba a lafazantawa sai dai a aikin haji قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي كلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين قال وسمعتهم يصرخون بهما جميعا وأنا شيما يروى أنت حديث من بيدي أكرجان شيء وسمعتهم أي شيء ناجيس suwaye sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya surukuna sura shine kamar daga murya suna daga murya bihi ma jami'an da dukkan wato ayyukan guda biyu wasu suna yi da aikin haji wasu ce sun yi niyyar umara ya ce suna fada suna furtawa kaga da ba a furtawa za a hane su za a hane su ai ce ya surukuna bihi ma jami'an ay bil hajji wal umrati idan nan miƙatin a nan ne mutum zai ɗaura niyya an gane ko haka na ji suna ɗaga muryarsu ana suna cewa da baika allahumma hajjan wa suna cewa da baika allahumma umratan ya ce ya surkuna bihi ma jami'an ay bil hajji wal umrati ana suna lafazawa kuma suna ɗaga muryarsu babu talbiyyati babun talbiyya talbiyya daga dabba shine ma'ana amsa kira in gane ko an muje kira kai ce ya guda ka ce labbaika ma'ana na amsa ko suna ce kuma amsawa bayan amsawa na ka daura a kai ko dai ya zama mutum yana amsa kira Allah madaukakin sarki na wannan ibada da Allah ya wajabta wasu ma suka ce a amsa kira ne na annabi Ibrahima alaihi salam lokacin da Allah ya wajabta aikin haji akan bayinsa bayan annabi Ibrahim ya gina ɗakin Allah Allah madaukakin sarki ya umarce shi cewa ka sanar da mutane ka yi shaida akan aikin haji annabi Ibrahim ya ce cewa to ya Allah madaukakin sarki ta yaya zan sanar da su alhalin ba mai jina ya ce kai dai ka isar kai ka jiyar ma'ana kai ka shaidar Allah bai isa kenan duk wanda ya tafi aikin haji ko umara ya amsa wannan kira na annabi Ibrahim shine da Allah ya ce ma annabi Ibrahim cikin suratul hajji wa azzin fil nazi bil hajji يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يأتوك رجالا ذات زوما أكن أبابوان وعلى كل ضامر وزقمتنا كان أبن هوا الضامر شيني راقما وشدكي شكين تأمون فيه معنى رجوع كان أبن هوا. يأتون سنا زوا من كل فج عميق تجدوني واتو ساقوكوكما وني هنيا wanda ke tsakanin duwatsu ko tudu ne ko gangara ne mutane za su dinga tattulowa ma'ana suna amsa kiranta an gane ko? To wannan shi ake kira talbiya shi ne amsa kiran duk da yake yana ɗaukan ma'anar lafazin abin da ake furtawa bayan an yi niyya na aikin hajji an gane ko? Kuma yana daga cikin sunnoni na aikin hajji shi ne yin talbiya yawaita yin talbiya kaman alkar ne da suke cikin sallah amma ya shiga sallah yana alkar ko ne ruku'u akwai alkar din da zai yi sujjada to haka nan idan mutum ya shiga aikin hajji ko umara alkar din da ake so ya yawaita shine talbiya shine talbiya shine wato yana daga cikin wato sunnoni abubuwa masu kyau a cikin aikin hajji ko umara. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أمارة عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها قالت إني لا أعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. تابعه أبو معاوية عن الأعمش وقال شعبة أخبرنا سليمان سمعت خيثمة عن أبي عطية أنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها. Abin da ya sa mala ya kawo nan babu akwai wasu lafuza na talbiya da aka samu daga wasu sahabbai wanda suke yi wasu ya sa ya kawo nan babu yana so ya tabbatar da abin da ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da yake wasu ruwaya suna nuna ya yi ƙari a kan wasu lafuza amma dai wannan shi ne ya fi ƙarfi ya fi inganta kuma ya fi ɗorewa a kai akwai labbaika ilahan haq labbaika yani ghufranaka duk akwai waɗannan lafuzza sun gane wanda an samu wasu sahabbai suna yi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana su ba sai a ɗauke shi a bari ba wai ƙari a kan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba a'a kaman girmama Allah ne zai shiga babin tamjidul da haka nan zai shiga babin ambatan Allah amma ba wai za a maye gurbin shi kuma da talbiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Yadda ya kawo hadisi Abdullahi ɗan Umar ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam talbiyarsa ta kasance shi ne labbaika allahumma labbaik ma'ana ina ne amsa kiranka ya Allah an ce allahumma ai ya Allah ina ne amsa kiranka ya Allah ina mai amsawa labbaika kuma ina amsawa cewa la sharika laka babu wani abokin tarayya tare da kai ina ne amsawa innal hamda lallai dukkanin godiya wan ni'ma da kuma dukkanin wata ni'ima daga taka ce kuma daga gare ka ne wani mulka haka nan mulki gaba ɗaya naka ne Allah babu wani mai mulki sai Allah la sharika laka babu wani abokin tarayya da kai wannan ita ce talbiya ta musulmi. A jahiliya suna yin talbiya fatankwacin wannan amma suna cuɗanya ta tsufata suna cewa labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka illa sharikan huwa laka tamliku huwa ma malaka haka yin jahiliya suke faɗan talbiyar su suna cewa labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka illa sharikan huwa laka tamliku huwa ma malaka cewa ba sun yi talbiya ma sun ɓata kuma sun yi tauhinin sai suka sake rubuta shi cewa labbaika allahumma labbaik la sharika laka babu wani abokin tarayya da kai illa sharika sai dai kuma wani wanda kake tarayya huwa laka amma shi naka ne tamliku ka mallake shi wa mamalak da abin da ya mallaka bai ba yi tauhidi ba babu tauhidi yanzu wannan talbiyar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta rushe ta gaba ɗaya dukkan an kore kuma an tabbatar ma'ana asalin tauhidi a talbiyar shine ka kore kuma ka tabbatar ma'ana ka kore duk wani abu na bauta ga kowaye sai kuma ka tabbatar da shi ga Allah shi kadai an gane to su sun kore kuma ba su tabbatar ba ana sun kore sai suka tabbatar da abin da yake barna ne yadda za wannan ita ce tarbiyya wacce ta fi zamantowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi yawaita ta to ita ce ta fi karfi akan sauran tarbiyoyi wasu suna ƙari a cikin sahabbai a tamjidu wa tadbiru wa tahlilu laka amma duka waɗannan malamai suna ganin cewa suna yi ne a kan tsara girmama Allah amma ba wai don mai gurbin wannan tarbiyyar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to sai hadisin Aisha radiyallahu anha ita ma kuma wannan yana nuna cewa sahabban sun san da wasu suna yin wasu lafi zanni kamar yadda Aisha take cewa wallahi ni na sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tarbiyya kaga ke ne ya nuna tana jin wasu suna yin wani lafi da wani ke to amma ita ga yanda ta san annaban Allah yana yi kace labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka ita kuma ta tsaya akan haka wannan dai ita ce mafi cikakken lafazin tarbiyya amma mutum ya daura da wadancan nan babu dai gani ko babu dai amma wannan ita ce ta fi zama wato asali kada babu ta'midi wa tasbihi wa takbiri qabla al-ihlali inda rukubi ala dabbai babun godiya ga Allah shine fadin alhamdulillah wa tasbih da kuma tsarkake Allah fadin subhanallah wa takbir da kuma girmama Allah shine fadin Allahu akbar yace gabanin wato asalin daulaniya ko gabanin yin tadiyya a yayin hawa kan abin hawa farko dai in ba ma a cikin aikin hajji ba ga kowane abin hawa da mutum zai hau yana daga cikin sunna mutum zai yi waɗannan tasbihat da takbira kamar yadda yake cikin sunna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in zai hau abin hawa yakan ce subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibun idan a halin wani lokacin kuma wasu ruwayin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibun wannan duk wani abin hawa sai abu ne da ake hawa haka mutum zai hau gani ko ko keke ne mutum da shine ya mai gurbin wadancan abin hawa ko mashin ko mota ko jirgi duka su ne suka mai gurbin wadancan gani ko wannan kowane irin abin hawa ne sawa'un jirgin ruwa ne ko jirgin sama ne ko na ƙasa ne ko keke ne inda mutum zai hau yayi wannan addu'a wannan shine sunna gani ko wasu suna cewa idan jirgin ruwa ne ana bambantawa amma dai ba dalili haka ina fadin cewa Allah ya ce wa qalar kabudi ha bismillahi majriha wa mursaha haka wai abun cije ruwa ne sai ce bismillahi majriha wa mursaha da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai bambance ba da haka ya gangame komai da komai qala haddathana Musa ibn Isma'il qala haddathana Wahayb qala haddathana Ayyub an Abi Kilabata an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الكبرى أربعة والأسرى بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما فلما كلمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين قال أبو عبد الله قال بعضهم هذا عن أيوب الرجل عن أنا معنى باب girmama Allah da ambatansa da kuma tasbihi tsarkake shi yayin daulaniya ta wato asalin aikin umara ko aikin hajji. Hadisin Anas ne ya sake dawo da shi dai har yanzu akan wancan hadisin aiki. Sahabi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah alhalin muna tare da shi a Madina raka'a hudu ta azhar ya yi raka'a hudu. Domin yana shirin tafi amma bai tafi ba. Wanda asar zannan da asar kuma a Zul Hudayba ya yi raka'a biyu domin ya shiga tafiya. Ya yi kasarun kenan. Sannan zai kwana a Zul Hudayba din nan har gari ya waye. Sannan ya hau abin hawan shi shine dabbarsa. Har lokacin da ta tsaya ta daidaitu, ma'ana yana shirin ya zungure ta ta fara tafiya. Kada Alal Baida kenan ya bar wajen har ya kai inda ake kira shi Baida. Baida wani ɗan farfajiyan waje ne. Daga Zul Hudayba inda aka gina wannan wajen kana iya hango fili haka, ma'ana kamar tudu ne. Wannan shi ake kira Al Baida, ma'ana waje ne mai fili haka. Sai to har dabbar sai da ta tsaya akan Baida akan wannan wajen, to hamdallah sai ya yi alhamdulillah kenan, sai subhanallah Allahu akbar ya yi waɗannan wato godiya da yabo da tsarkake Allah. To bayan ya yi sai ya ce kuma a Allah bi hajjin wa umrati, sannan sai ya ɗaura niyyar aikin hajji da umra. Ana fara shiga hukunce-hukunce na aikin hajji. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaura ni abubuwa guda biyu a lokaci ɗaya. Dan saɓani ne, wasu suna cewa aikin hajji kadai ya ɗaura niyya, wasu suna cewa a'a ma'ana aikin hajji da umra. A nan yana cewa summa ahalla ya'ni baina bi hajjin wa umra, kaga ya nuna cewa ya yi niyyar aikin hajji da umra. Shine ɗaya daga cikin nau'o'i na aikin hajji da ake kira qiran, shine mutum ya haɗa aikin hajji da umra a cikin aiki guda ɗaya. Duk abin da za ka dinga yi nasu iri ɗaya ne, amma yana serving purposes guda biyu. Tawafin da za ka je ka yi ka shiga, ma'ana tawafin da ake na umara shine na umaranka, kuma shine tawafin hujjominka. Haka tawafi ne ne ba wai guda biyu za ka yi ba, saɓanin mai wani aiki daban. Haka shi mai kirani tawafin da zai fara yin ya shiga aikin, in ya shiga Makka tawafin shi ne na umara, kuma a the same time kuma tawafi ne na tawafin hujjominka. Ɗaya ne amma yana da baki biyu, abu biyu yake tsari. Haka nan idan da zai yi sa'ayi a wannan lokacin Safa da Marwa guda ɗaya, to ya maye masa gurbin tawafin nan Safa da Marwa da zai yi in ya zo na ranar aikin hajji. In ya yi guda ɗaya na umara ne kuma na aikin hajji. Wannan shi ake kira abin da ake nufi da qiran, ma'ana aiki guda biyu ne kake yi amma a cikin abu ɗaya. An gane ko? To duk a wajen niyya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaura niyyar aikin hajji da umara zai yi a hajji. An gane ko? Zai aikin hajji da umara a hajji. Sai dai wasu abubuwa ne kawai za a iya raba, kamar tawafin aikin hajji wanda wannan din da yana da lokacinsa shi kadai ne da. An gane ko? Tawafin aikin hajji wannan shi kadai ne, wannan kuma a cikin karatu babin yanzu za a yi magana a kai. Annuhin an gane abin da ya daura niyya da shi bi hajjin wa umrati, da aikin hajji da umara. Asalin qiran a harshen Larabci shi ne ka haɗa, a Hausa ka ce ka haɗa taura guda biyu ka tauna. Qiran shi ne mutum ya haɗa dabino fiye da ɗaya a bakin shi yana ci. Ai akwai wahala, ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani a kan haka a cikin abinci. Ba kyau mutum ya haɗa abu guda biyu, ma'ana duka masu ƙwallo ya tauna su, saboda ma'ana zai iya cutar da abin nan ɗinsa. To amma kaga wannan ibada ne aka ce an haɗa guda biyu a cikin ɗaya, daga nan aka samu qiran. Wa ahadda nasu bihima, ana sai ce mutane ma sai suka yi irin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi. Su ma sai suka yi hajji da umara. Wannan mafi yawancin mutane kenan. Wasu sun yi da umara, amma dai mafi yawanci abin da ya yi sai suka yi, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa fita aikin hajji ba. Ma'ana tunda aka wajabta aikin hajji sai a wannan lokaci. Da ana yin na jahiliya, mutane da tekunsu wasu suna yi. To yanzu aikin hajji ne na musulunci, kuma kowa yana so ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi. Shi yasa da ya yi niyyar aikin hajji da umara, mafi yawanci mutane sai ce su ma da baita Allah kuma hajjatan wa umratan, sai suka ɗaura irin nashi. yace falamma kadinna lokacin da muka iso maka amara annasa maza da sallallahu alaihi wasallam sai ya umarci mutane fa hallu sai yace to suraba su ma'ana suraba tsakanin umara da haji kuma yadda su biyu sannan niyyar da suka dauko ta aikin haji da umara ta canja da haka yanzu da suka zo maka yace to suraba su ajiye wannan aikin haji su yi umara zalla kawai an gane ko umara abubuwa guda hudu ne a cikinta shine ibrahim shine niyya an gane ko sai tawafi tawaful qudum shine tawafi na umara kuma sai safa da marwa sai aski ko sai in mace wannan ya gama umara to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace su mayar da niyyar da suka dauko su yi wannan abun guda hudu kawai sai su yi sai sai ko aski sai su mayar da kayan su saka da abin da aka hana su yi an gane ko yace hatta kana yawmin tarwiya hatta da ranan tarwiya sai ranan tarwiya shine ranan 8 ga watan Zulhijja shake kira yawmin tarwiya abinda ake kira shi yawmin tarwiya saboda rana ce da alhazai suna barin Makka su dunguma zuwa wato asalin masha'ir na aikin haji wajen da za a yi tsayuwan Arfa za a yi kwanan Muzdalifa za a zo a yi zaman Mina to suna barin Makka kuma akwai rana akwai wahala to masu tallafa ma mutane sukan tsaya a hanya suna ba su ruwa to shine shayarwa ranar shayarwa shine yawmin tarwiya daga shayarwa ne da haka ana raba ma mutane ruwa suna sha shine ake kira shi yawmin tarwiya to har sai da ranar tarwiya kai dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ranar hudu ga wata ko ya shigo ranar hudu ga wata ya shigo Makka to yace duk su ne da aiki hajin su umara to kaga biyar shida bakwai ko har sai da aka yi ranar takwas shine yawmin tarwiya a hadu bil haji sai yace to yanzu kuma su dauni ya aiki haji yanzu kuma su dauni ya aiki haji kaga su yanzu an raba musu aiki ma'ana sun yi umara kuma sun yi aikin haji a cikin tafiya ɗaya shi kuma yayi umara da aikin haji a cikin tafiya ɗaya a lokacin da bai raba su ba ma'ana hikimar rabawa shi ne a jahiliya su suna ganin laifi ne mai girma idan mutum ya yi umara a cikin watannin aikin haji kuma cikin a cikin wannan watannin ya yi aikin haji laifi ne a jahiliya watanna ake haji su ne Shawwal, Zulhijja da Zulhijja to su a wajensu in dai ka yi umara a cikin Shawwal to ba za ka yi aikin haji ba sai ka koma inda ka fito ka sake ɗauko wata niyya ka zo ka yi aikin haji to wannan aiki ne na jahiliya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ana so a bayyana ma musulmi shari'a yanda take shine ana so a nuna musu cewa yin hakan ba daidai bane ka hada umara da aikin haji a cikin tafiya ɗaya ko cewa ba laifi bane yin haka shi yasa ya umarce su da yin haka sannan kuma daga sharadin cewa wanda zai yi kirani din wanda zai iya aikin haji da umara a cikin aiki guda daya sharadin shi shine sai yana da abin da zai yanka da shi to su kuma mafi yawancin su akwai ba su da wannan abin yankan shi yasa yake so su aje inda ba su da abin yanka su aje amma wanda ya zo da abin yankan su shikenan zai ci gaba ne kuma mutum biyu ne kawai suke da abin yanka daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ɗaya daga cikin sahabbai su biyu ne kadai suke da abin yanka banda su ba wani mai abin da zai yanka sai yace to kowa ya aji da haka su warware sai kuma masu uzuri kamar Aisha radiyallahu anha ita ko ba ta warware ba automatically ba zai warware ba saboda ta shiga cikin yanayin da ba za ta yi dawaji ba ba za ka yi dan haka aikin ya zama guda daya to shine yace kada yace wa nakara nabi sallallahu alaihi wa sallam badanatin yadihi qiyaman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya soke raqumai wato da hannunsa amma a tsaye wannan shine ladabi cikin suka an abin da ake soke shine ba a tsugunawa kai ake sokan shi ngani ko sai a daure kafar shi ta hagu guda daya ngani ko sai a soke shi har ya fadi to a tsaye ma'ana yanka su ya yanka wato asalin ko ya soke raquma guda 63 da hannunsa sauran guda 36 ko 37 Aliyu radiyallahu anhu shi ya yanka su. Wannan kuma wani sako yake isarwa na cewa rayuwarsa ta kare, kamar yadda malamai suke bayani iyaka yawan shekarunsa da ya yi, iyaka yawan rakuman da ya yanka. An gane ko shi ne guda 63 da hannunsa ya yanke su. Yace wa zabaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bil madinati kafshayn am lahayn, a madina kuma kafin a fito ya yanka raguna guda biyu, ma'ana yayi hada ya raguna guda biyu, domin yanzu ba zai zama dahiya ba dan lokacin da hayabi ba, ya yanka raguna guda biyu a mata. Am lahayn shi ne masu ƙaho, an gane ko, sannan kuma farare masu kirkin baki ko latsin baki a idanuwansu da ƙafafuwansu da hannuwansu. Almuhimu wannan hadisin ya kunshi abubuwa da yawa, amma dai mafi ƙarfinsa shi ne yin tasbihi da tahlili da takbiri kafin mutum ya yi niyya. Haka kafin mutum ya yi niyya yana iya cewa alhamdulillah, subhanallah, allahu akbar, labbaik allahumma umrah, ko labbaik allahumma hajjan. Waɗannan darussan suna da ma'ana sosai, suna da amfani musamman ga waɗanda suka yi niyyar aikin hajji a irin wannan shekarun, kamar bana inda lokacin da nuna shi ne Shawwal, watan aikin hajji, za a shiga Zulqa'ada, watan aikin hajji. Haka wanda suke da ƴan uwa suna iya tura musu irin waɗannan darussan su ci, kuma zai amfane su ƙwarai da gaske. Abu Abdullahi Imam Bukhari ya ce wasu suka ambata wannan daga Ayyuba, daga wani mutum daga Anas. Ana babu man a hannahina tsawon ihi rahilatu huka imanta, babu wanda ya tsaura niyya lokacin da dabbar shi ta tsaya da shi. Kenan yanzu babu dabbobin da ake hawa, amma boat ake shiga, za a tara alhazai a cikin boat. Kenan lokacin da mutum ya je miƙati, ya yi wankansa, ya yi komai da komai, ya shirya, mafi in yana so ya bi abin da sunna take, to ya bari sai ya zo ya shiga motar ya zauna, in ya daidaito a ciki sai ya yi niyya. Ya yi daidai da wancan abin, don matsala sai da ya hawa abin hawansa, sannan ya yi niyya. To haka nan waɗanda za su shiga aikin hajji a miƙatin nan, idan suka zo suka yi komai, ko da sun samu sallah a wajen, ko ba su samu sallah ba, almuhimu za su ɗaura niyya su bari sai sun shiga mota, don lokacin za a motsa, to sai su ɗaura niyyarsu. Kuma niyyar kenan ɗayan biyu, labbaik allahumma umrata, in zai fara yin umara. An gane ko? Idan kuma aikin hajji zalla zai yi, zai ce labbaik allahumma hajjan, wannan aikin hajji zalla zai yi. Idan kuma kirani zai yi, zai ce labbaik allahumma umratan wa hajjan. An gane ko? Wasu kuma suna cewa tamattu'i ne, zai iya cewa labbaik allahumma umratan mutamatti'an biha ila alhajj. An duka wasu suna faɗa haka. An gane ko? To da haka wannan su ne lafazan niyya, labbaik allahumma umratan, wanda yake so yi umara. Sannan in ya koma kuma zai zauni ya aikin hajji, ya ce labbaik allahumma hajjan. In kuma tun daga nan aikin hajji zalla zai yi, ya ce labbaik allahumma hajjan. In kuma zai yi kirani ne, ya ce labbaik allahumma umratan wa hajjan. Ma'ana a haɗa ke, inda ka zo da wawu ka haɗa su ke, za ka yi su lokaci ɗaya. Amma sai mu kena da abin yanka wannan. An gane ko? قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال احل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمه. فقال الله صلى الله عليه وسلم يا دور هي ne lokacin da dabbar shi ta tsaya ta daidai. Haka idan mutum ya hawa abin hawa sai ya daura ni. An gane ko? Kada babu ihdani mustaqbilan qibla. To tunda ibada ce, ma'ana wannan zai zama daga cikin mustahabbat ne, abu ne abin so ne, cewa shin idan mutum zai daura niyyar nan, sharadi ne sai ya kalla al-qibla. Ma'ana abu ne mai kyau, mustahab, inda zai samu ganin al-qibla hakan ya fi kyau kuwa. Amma kuma duk inda ya kalla babu laifi, a ya samu fuskantar al-qibla shi ne abin da aka fi so. Kamar mai karatun al-Qur'ani, ina ne mafi kyau ya zauna zai karanta al-Qur'ani inda zai fuskanci al-qibla? Wannan shi ne mafi kyau, amma ya ka zo wani wajen ba ne, an gane ko? Ko mai addu'a misali, in zai addu'a gida ya fuskanci al-qibla shi ne mafi kyau daga cikin ladabbar addu'a. Amma ko ina kuma ya kan zai roƙi Allah, Allah yana jinsa kuma Allah yana ganinsa. Dan haka abu ne wanda yake kaman kwalliya ne da zai kara ma'ana aikin hajjin nasa kyau ko aikin umara. قال وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب النافي قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرفلت ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذا قوى بات به حتى يصبح فإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال حدثنا سليمان بن داود أبو ربيع قال حدثنا فليح النابي قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد بالهليفة فيصلي ثم يركب وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ونجد كم كوي للسنة أما زاد صلى الله عليه وسلم أن هذا التامد بيئي على السنة إيشي عبد الله إذا هم جاءك فنشي إذا هي صلى كافتين إذا شيء الغداء صلى أكبر و إن هي صلى أكبر azul hulaifa ma'ana kenan bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zai aikin haji Abdullahi dan Umar an ce ya aikin haji guda sittin radiyallahu anhu wa arda guda sittin a wannan akwai alkhairi a rayuwar su din sai aikin haji sittin ko dai ba ko ba kan wasu aiki to a cikin aikin hajin da yake yi yana bibiyar duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga yayi dan da su akai aikin hajjin haka yake shine yace idan yayi sallar asuba kaga dama an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwana a zulhu laifa sai bayan sallar asuba ya daura niyya to shi ma an yazo haka yake kwana to amma a yin wannan zamanin kar kuma kai hukumar Allah zai ta dauki mutum ta kai ya ce to shi ma fa sai yayi wannan to yanzu tsari ya canja ba tafiyar kanka kake ba tafiyar wani kake kaza mutanen mu wani zai zo bai gane karatun ba zai ce shi fa duk abin da ya gani haka za a yi ko da haka yace to in fa za a kai mu zulubu da yakan nan sai mun kwana dan haka aka bada zai yi bukari to wannan ba haka bane an gane ko yanayi na canjawa zamani in tafiya ka kai yace to za ka yi wannan abin nan an gane amma ka zo kana cikin jama'a kana cikin tawaga akwai irin shedudin da aka baku na tafiya akwai tsarin tafiya in kowa ya ce sai ya kwana nan alaƙai nawa ne yanzu suke zuwa za ka samu a zulhuzaifar nan wani lokacin in ka je za ka samu mota ta fi 400 bota ta alaƙa to in kowa ya ce zai kwana kuma kowace mota ba ta ɗaukar ƙasa da mutum 35 mutum 40 ne zuwa sama ko sama da mota 200 za ka gani a wajen to kowa ya ce zai kwana a wajen ziyara ai abin ba zai yi ba haka ko a wancan lokacin na farko akwai karancin mutane kuma mutum ne yake tafiyarsa sai daura ne yasa amma yanzu ka ga ai ba tafiyar ka bane tun daga nan ma sai an karɓi passportinka sai an ma visa sai an ma izinin tafiya kaga kenan ka shiga hannun wani da haka sai yadda wannan jagoran yake ga abin da za ka yi da yana da kyau mu dinga fahimta wasu gaskiya suna da dan ma'ana kaman bushewa za a ce ko katsewa a kan wani abu ba da abin da ka gani ka ce wai shi za ka actual lining din shi haka ka ce sai ya tafi ba zai yiwu ba to da yanayi sun canja yanayi ya canja an gane ko to almuhim Abdullahi dan Umar haka ce idan da mutum zai samu hakan haka abu ne mai kyau wani alkai ne amma ka san fa ba rukuni ba ne ba wajibi ba ne ko ka kwanan ko wata kwanan ba ake hajin ka yayi bai ba an gane ko saboda haka abin da ya zama ba na tilas ba zai a dinga tiyaye ba kuma ire-iren su za su zo da yawa irin waɗannan abubuwa da ya ma zai zo yanzu a cikin wannan hadisi shi ne ya ce to idan ya yi sallar asuba a wajen sai ya sa a ɗaura masa taguwarsa sai a kintsa ta sannan sai ya hau idan ta daidaitu sai ya fuskanci alƙibla a kanta a tsaye sai ya ɗaura niyya sun mai dani hatta yabluga alharam har sai ya shiga harami shine hududul haram manan ya shiga haramin Makka ba wai ya je masallaci ba shi haramin gaba ne wannan definitely na haram in ya kai dan daga Madina in ka bari inda zaka fara shiga shine wajen da ake kiran shi tanhi to in ya shiga nan wajen yana shiga harami to sai ya kake tabiyya kuma ngani ko hatta idan jaa zaquwa har sai ya zo wajen da ake kiran shi zaquwa ana kiran shi biro zahiri yau to waje ne ma an yi gidaje an yi shaguna kuma yi hanya ta zo tare shi to manzala sallallahu alaihi wasallam da ya zo kafin ya shiga Makka sai da ya zauna dan saboda wahalar tafiya yayi kusan kwana 8 yana tafiya daga Madina zuwa Makka ya zo har ba tafiya irin ta mu sai yanzu awa 4 kila zai kai ka an yi kwana 8 kuma tafiya akan rakumi ga mutane ga gumi ga shugabanci ga wannan aiki ke zai dan yi abin to manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo din bi zuwa kafin ya fara ibada na aikace-aikace na wajibi da sauransu sai ya kwanta a wajen ya huta sannan ya yi wanka to sai mutum ya ce shi ma aka zo ne zuwa nan ya yi wanka kaga ba zai yi ba saboda kila wajen nan bai wuce a wancan lokacin wani dan iyakantaccen waje ba ne to yanzu kuma kila ma hanya ta bi wajen ko wasu abubuwa sun in ka ce kowa sai ya yi wanka a wajen a akwai damuwa a can mi gadin ba ana bata ba sai a shiga mota wani ya bata ba a gan shi ba saboda in ya zo ya kalli motoci sai dauka nasu ne sai ya shiga sai ga ba yan ganin su bane ana samun wannan ruɗe wannan ba in kace ko ina sai kai wannan to ba zai yi ba haka mutum yayi abin da yake mai yiwuwa ne to yace idan ya zo za zuwa din ba ta biki nan ma sai ya kwanta sai ya kwana hatta ya bi a har gari ya waye fa'ida sallar gadata idan ya sallaci sallar ta asuba idan ta da sai ya yi wanka wa za'ama kuma yana cewa ai haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi to kaga a irin yanzu wannan abin ba zai yi ba dan misali lokacin da za ka dauko ka daga Madina kila cikin dare ne wani lokacin kila da sassafe za ka dauko ka daga Madina ko lokacin da za ka je Makka ka isa Makka karfe ɗaya ne na azahar to zai ka ce a tara sun motoci a nan sai an kwana a wajen kafin a shiga Makka kuma wannan ba zai yi ba to gaskiya wannan yana karantar da mu wani lokacin za ka samu mutane masu makalewa a wani gaba guda da ya ce ai yin hakan shi ne daidai jikani in hakan zai samu ba tare da matsi ba wancan yi amma ka gaya min yadda hakan zai yi wa a irin wannan zamanin ba da matsi ba kuwa sa'ab yana da wahalar da babu ma ba zai yi ba sai dai kila mutanen da suke cikin kasar dan kasar ko dan kasar ma ba da kan shi yanzu yake tafiya ba an sa musu ka'ida sai ka je ka yi rajista da kamfanin da za su kai ka umara da haka ba wani mutum mai tafiyar kansa aikin haji kar kawai ka kama hanya ka ce kai za ka je haji in ka je kafin ka shiga Makka sai ka ba da abin nan takardar da take nuna cewa an maka izinin ka ka zo aikin haji ana control in ka ce kowa da kowa ya zo abin ba zai ba sannan ka je Makka ma kafin ka shiga Makka sai da wannan izinin za ka wuce Allahumma mutum a cikin garin Makka yake ji kadai da zai yi abin da ida yake so a cikin garin Makka tunda nan ba a zai gane cewa a wannan kaza ne wannan kaza amma in dai shigowa Makka za ka yi dole sai da wannan to kaga tunda akwai tsare-tsare akwai dokoki da abin da zamani ya zo da shi matakar ba abu bane da ya ci karo da shari'a to a kiyaye shi sai a samu zaman lafiya a to yanzu wanda zai ce shi sai ya yi kirani da muka ce aikin haji da umara kuma sharadi abin yanka za ka daura gole daga nan ka za a ji da tabbata kora guri inda yi mutum ya ce sai ya yi kirari daga Najeriya zai tafi da abin yan kansa ke nan tun daga gida ake tafiya da shi to ina za ka tsara ba to kaga zai iya zama cewa kamar ba zai yiwu ba in ba dai ga wanda yake can nan ba wanda suke can yan kasashe makwabta in suna da wannan tsarin za ka ga mutum a bayan hilof haka an ɗauko ramuna to wannan masu kirari ne za su tafi da shi amma kai tun daga nan za ka daura gurkiya za ka yi da to akwai irin abubuwan da yake da kyau a dinga fahimtar su musamman da ɗalibai ne su ɗalibai ne su ka yi waɗannan ba sa zan a yi sunna daidai
akwai abin da ba zai yi ba in an kai wata gaba sai abin da ba zai taba yiwa an gani ko hadisi na biyu wanda za mu tsaya kan zai shine shi ma hadisin Abdullahi dan Umar ne yake cewa ya kasance idan ya fita ko in yayi niyyar fita zuwa Makka yakan shafa mai idahana bi duhni ma'ana bayan yayi wato asalin harami ne gani ko laysa lahu ra'ihatun tayyiba yana shafa man da bai da kamshi yasa so da yawa akan ba alhari shawara su neman mai irin ba su ne wanda bai da wani kaifi tunda ba waje bane da zaka je dan burgewa waje ne da zaka kaskantar da kanka kana neman gafara Allah ne ma'ana kana ne miƙa wuyanka kana ne nuna ma'ana kurakuranta kana neman wanjiya ne ba wai kana nema ka nuna alfahari ko isa ba domin ba ka isa ka gane cewa kai kana da wani matsayi ba a irin wannan ka yi wani wanda zai zauna kusa da kai in a zamani na yau da gobe ba kai saka kusance shi amma dai wannan kowa ne yake zuwa saboda haka shi yasa ake so mutum ya zama ya tafi cikin hali na kaskantar da kai in gane ko dan tufafi bai wuce guda biyu ba zai dan dinga canjawa wanda zai sun yi kayan sallah inda ba zai sallah a gida ba can za su fito yawan sallah ana samun haka to kaga waɗannan duk suna buƙatar orientation suna buƙatar tarbiyya wanda zai je aiki haji yana buƙatar sai an mishi abubuwa masu yawa dan tafiya ce ta neman wani babban guzuri kuma duk yadda mutum ya yi sakaci wannan guzurin yana iya lalacewa ko a hanya ko a wani wuri abin ya ce yana shafa mai man da yake bai da ƙamshi sannan sai ya zo masallacin zulhu dai bai yi sallah sannan sai ya hau abin hawa idan ta daidaitu da shi kuma sai ya daura niyya sannan ya ce hakada ra'aytun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'al haka nan naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na aikatawa za mu dakata wannan babi na gaba babu tanbiyati idan hadaratil wajib babu idan mutum ya dan zo gangara haka ya zai tanbiya ko in ya zo tudu ma'ana a cikin halin tafiya in ka zo wajen da yake gangara ne me ya kamata da in ka zo wajen da yake hawa ne ko tudu ne ya kamata da wannan gaga dai yana da kyau a ce waɗanda suke abin nan shirin aikin haji duk su san wannan abubuwa ba zai an je ta za fara koya ma mutum ba zai koyi ba haka abu ne wanda yake mai girma sosai tafiya ce mai muhimmanci wasu kila tafiya ce ta farko a rayuwarsu ta ƙarshe haka in ya riga ya yi ta kuma kila ya yi ta wani kuma Allah zai iya rubuta masa ya sake maimaitawa saboda haka duk tafiya da ta zamanto irin haka kuma tafiya ce da baka da tabbas ta yiwu ka je baka dawo ba ta yiwu ka je ka dawo ta yiwu ka zo ka koma ta yiwu ka zo kuma baka koma ba to kaga ka tsaya kai abin yanda ya kamata gwargwadon iyawanka Allah kalla zaka samu wani babban gobe ta ruwa Allah madaukakin sarki ya latsa da mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.